akwai alamar harin ya ritsa da wasu jiragen hada-hadar kasuwanci daura da tashar jirgin ruwan. Har yanzu dai babu cikakken bayani, to amma wannan al'amari na zuwa ne bayan jerin hare-hare kan jiragen ruwa a yankin ruwayen gabas ta tsakiya, yayin da ake fafatawa a fakaice tsakanin Isra'ila da Iran, a daidai kuma lokacin da ake tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen duniya da Iran.
To yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. A cikin 'yan kwanakin nan dai, 'yan ta'adda na kungiyar Boko Haram sun dau azamar haramtawa al'umma gudanar da ibadarsu a cikin wannan wata mai falala. Babban abin tambaya a nan shi ne, wai adawar kungiyar ta karatun boko ne kawai, ko kuwa har da haramtawa mutane addininsu? Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a wannan rahoton nashi.
A ranar Juma'a da marace ta gabata ne dai wasu da ake san cewa mayakan Boko Haram ne suka kai hari garin Gaitam da ke jihar Yobe, wanda yanzu hakan ya haifar da tsayin al'amura ce da mafucewa da mutanen garin ke ci gaba da yi, ganin cewa babu wani harka da ke gudana a wannan gari, in banda su waɗannan mahara da ke ci gaba da kare kai nansu a cikin wannan gari. Yanzu dai al'umman jihar Yobe da dama sun fice sun bar wannan gari, yayin da wasu daga cikinsu ke samun mafaka a garuruwan da ke dama-dama, wasu kuma ke tsallaka a jamhuriyar Nijar, wanda waɗannan maharan kuma ke ci gaba da sheke ayyarsu a wannan gari. Yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari. Wannan gari na Gaidam dai da ya kasance mahaifar Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya, wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su takwas kenan. A talintarin daren jiya ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Gaidam ɗin Kawar Tarho, wato Alhaji Ali Kolo, game da halin da garin nasu ke ciki. Ga dai abin da ke cewa.
Gari ba mutane ba.
Ba su dawo ba har yanzu mutanen?
Mutane da safe yaran karuwa suka yi anguwa-anguwa suka raba kansu.
Su yan Boko Haram ɗin?
Wallahi da safe aka ba mu labarin cewa akwai akwafan Mala, akwai akwafan Alayi Yunusa, akwai a majama gabar da akwai a Funatari, akwai akwafan Harila, suna nan sun raba kansu kuma suka shigo kafar fada wanda inda ake kira sakan ya kura. Sannan ma ba za ka bi ba.
To su suke da control da garin kenan?
Su suke da control, ba haka bi ba, ba haka tafi ba, ba ka dawo ba.
A yau Litinin din nan wani abin ya faru?
Yau Litinin. Mutane suka fara fitowa, suna ta fitowa, wallahi malam in ka gani ba mata da yara akwai wanda suka kare azumin su ba wallahi.
Saboda wahala?
Saboda wahala. Anan an yi a kai musu burodi da shinkafa da gaisa kwakwa abin da zai yi. Abin ne ya yi kadan ya yi kadan. Akwai jama'a mu a nan a Mazagon. Akwai jama'a mu a nan Bukarti. Akwai mutanen mu a Yunusare. Akwai mutanen mu a Yusufari. Amma wallahi jama'a mu duk sun fito gari ba kowa MT.
Wasu rahotanni kuma da ke fitowa karamar hukumar Goza da ke jihar Borno na nuni da cewa waɗannan mahara sun yi yunkurin kutsawa garin na Goza, amma jami'an sojan Najeriya sun taka masu birki. Kama abin da wata mazauna garin Goza ta shaida min ta wayar tarho.
Wallahi yaran sun zo da gaskiya. Sun zo kuma har ga Allah sun zo tiyewa, dan ba karamin bindiga sun zuba ba.
Ku mutanen gari sun taba ku, me suka ce maku?
Ba su yi magana ba, sun zo dai mu dai mun fara jin harbi ne kawai na Boko Haram din suna ta shiga gari.
Kamar karfe nawa ne suka zo Goza?
Sun zo karfe 5:18.
To a halin yanzu kuna jin karan harbi din a yanzu da muke magana da ke da daren nan?
A'a, ba sa kara harbi, an riga an kore su.
Ok, an kore su ko?
Eh, an kore su. Wani ma an ji har an kwashe bindiga a gurin su.
Waɗannan hare-hare ne 'yan kwanakin nan musamman ma a cikin wannan wata na Ramadana ya shafi harkokin addini da dama, yayin da aka ce wasu sun ma ajiye azumin da suke saboda wahalhalu da suka faɗa da ma rashin samun abin da za su sa a baka don ɗaukar niyyar wannan azumi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram. Don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Amma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kayan magunguna da ake matukar bukata sun fara isa kasar India a yau din nan Talata, yayin da kasar ke ci gaba da fama da masifaffen zagaye na biyu na annobar COVID-19, al'amarin da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya kira mai matukar tayar da hankali. Wani jirgin sama ya iso daga Burtaniya dauke da abubuwan taya numfashi na ventilators 100 da na'urar tace iskar shaka ta oxygen ya sauka filin jirgin sama New Delhi da Asuba. Ofishin jakadancin Burtaniya da ke India ya ce za a yi irin wannan jigilar har sau tara don samar da na'urar tace iskar shaka ta oxygen 500 da na'urar taya numfashi 140 ga wannan kasa ta kudancin Asia a wannan satin. Sauran kasashen da suka yi alƙawarin tura ma India kayan asibiti sun hada da Faransa da Jamus da Isra'ila da Pakistan, makwabciyar India kuma da daddiyar abokiyar gabarta. A ƙarshe, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta tattauna yau din nan Talata da ƙungiyoyin al'umma na ƙasar Guatemala kwana guda bayan da Amurka ta bada sanarwar tallafin tattalin arziki da sauran taimako don agaza ma Guatemala da makwabtanta don su takaita kwararowar bakin haure. Ofishin Harris ya faɗi yau din nan Talata cewa ganawar ta yanar gizo a ta bakinsa za ta jaddada muhimmancin mutanen Guatemala kansu wajen neman mafita ga musabbabin yawan ƙaurar jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotonmu na gaba. Daga ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Yobe sai wani harin bazata da suka kai a jihar Niger, wanda yanzu haka suke rike da madafan iko a yankunan. Ga Mustapha Nasiru Batsari dauke da ƙarin bayanin halin da ake ciki a jihar ta Niger.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa daga hannun mahukunta a jihar Niger. Dama dai tun a baya an sha yayata jita-jitar cewa kungiyar ta Boko Haram ta kafa sansani a jihar Niger mai makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne da kansa ya bayar da tabbacin shigowar mayakan kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger.
Boko Haram sun matsa mu kasan shiroro da manya dubacin su matan sun kore mutane da kayuka sama da kayuka bawo ko takwas ba kowa sun kafa tutan su saboda ka suna nima su mai da wajen ya zama gari musu kamar su a Zambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya, wannan magana ba na magana bane jihar Niger kawai, wannan magana ne shafi Najeriya. Zambiza da suke ciki shekara shekara ya kansu ba yi nasara ba, in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga Zambiza zuwa Abuja kila
to shi ma dai wani shugaban wata kungiyar matasa a yankin karamar hukumar Shiroro, Jibril Abdullahi Tafidan Alawa, ya ce a yanzu haka 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kore mutane daga garuruwa na ward ko kuma gundumomi guda 7 a yankin na karamar hukumar Shiroro, kuma duk sun kafa tutocinsu a garuruwan.
Kuma kowane lokaci suka kawo hari, inda suna harbe-harbe za ka ji suna Allahu Akbar Allahu Akbar. Kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram. Bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward 8 wanda ke nan hayin riba Shiroro nan yanzu haka sun kore kusan ward 7 kan ward 2 ne erana kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin.
Sun kafa tutoci ne?
Akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya.
A yanzu dai a iya cewa jihar Niger ta shiga wani yanayi na kisan jama'a daga 'yan bindigar. Ga ma dai abinda wani ya shaida min daga yankin Gulbin Boka a karamar hukumar Mariga da ya nemi a saka ya sunansa.
Suka shigo dajin daga shekaran jiya zuwa jiya suka gargaɗa shanu sun ce kwara 2000 a cikin dajin. Da raƙuma da jakuna suka halibe mana wajen mutum goma.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ke nuna alamun lamarin fa ya fi karfin jihar Niger ga abin da yake cewa.
Mu
mun yi kuka ga gwamnatin tarayya, mun yi zama da ƴan sanda, mun yi zama da sojoji, kuma kun bayo ba ana yi amma har yanzu labarin da muke, amma muna sa ran za su zo ai wannan a duk mataki, mu kanmu za mu bar namu gudunmuwa.
A yanzu dai kusan manyan biranen jihar Niger makare suke da ƴan gudun hijira da ke tserewa daga ƙauyukansu a sakamakon hare-haren ƴan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Masu sauraro, kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A makonnin da suka gabata ne, gwamnatin Najeriya ke murnar samun nasarar noma, musamman noman shinkafa a ƙarƙashin shirin bayar da tallafin noma na Anko Baruwa. Da dai kuma lamarin yana so ya kasance ga koshi ga kwanan yunwa ga manoman, musamman a yankin arewacin kasar, saboda kalubalen da ke fuskantar ayyukan noma. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi tsokaci akan wasu kalubale da ke tarnaki ga ayyukan noma a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya.
Farming will become a profitable venture in Nigeria, and I am happy.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele kenan ke kinkaho da nasarorin da manoma suka samu sakamakon sa hannu da gwamnatin Najeriya ta yi wajen bunƙasa noma, musamman noman shinkafa ƙarƙashin shirin Anko Baruwa. Ko baya ga wannan tallafin na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi ma musamman arewacin Najeriya su ma sun saka hannunsu wajen bunƙasa ayyukan noma a yankunansu, kamar yadda ya faru a jihar Sokoto. Muhammadu Azzaka Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar.
Lura da cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi, musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani nan gabanmu. Gwamnatin jihar Sokoto don rabawa mutane, musamman manoma, musamman shinkafa, don ganin cewa jama'a Sokoto sun amfana da wannan gwamnati. Kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da zuwa gwamnati.
To sai dai bayan tallafin da gwamnatocin ke bayarwa ga ayyukan noma, akwai manyan ƙalubale da suka taso suna fuskantar aikin na noma. Ɗaya daga cikinsu ita ce matsalar rashin tsaro, wadda ta dabaibaice dukkanin arewacin Najeriya.
Aikin noma. To gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na ƙasar gwamnati da gabacin Sokoto ma da gaba ɗaya. Abin da ya kamata a yi a fara ɗan mana tsaro takwas. Sannan in aka bi ɗan mana tsaro sannan mu duka ga noma. Don kaga ko su ne mutane ana gonaki suna aiki, sai gashi an ka zo ma'aikatan ma waɗanda aka ɗauka ga aiki, an ka ɗauka ana ta yankewa gaban zagaye. Masu na ayyuka ɗin sun kai hasarar wani gona, kuma aka yi hasarar rayuka. Dan an baka taki, an baka komi, an baka na noma. Baka tsarin da rayuwarka, to ina za ka yi daɗin noma.
Suna na Alhaji Sa'ad Muhammad, kuma ni mutum Raba ne. Abin da muka fi buƙata bayan wannan tallafi da ita gwamnati ta yi, muna godiya. Sai ni gare ka ce wannan magana ta tallafin. Amma dai babban abin da muka yi buƙata shi ne magana tsaro. Idan ban da rashin tsaro, to gaskiya da an ta haka. Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son su saka jari a ta gona a yanki. To ba za su iya ba, saboda kowa yana tsoron ya ta gona a zo a kame shi a ce sai ya bada abin da bai da shi. Ko kuma a halbe shi.
Ko bayan wannan matsala ta rashin tsaro wadda ta zama ruwan dare a ko'ina cikin arewacin Najeriya, wata matsala ta taso wadda ta shafi manoma a jihar Kebbi. Matsalar kuwa ita ce rashin ruwa.
Sunana Alhaji Hamisu Abubakar Augi. Matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa ita a babban matsala wadda muke fuskanta. Lalle don sabida sai abinmu ya yi niyya ya kama ya kama ya kama ya kama sai dai ruwan su tsinke. Kuma wuraren yana da yawa sosai, don tun daga bakin Gwaranyo sannan na ruwan muke zuwa su zo Silami su taho, Zagi su taho, Gande su taho, har su iso har Auzu su wuce sai Argungu sai harbin da su ne. To gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai. To muna aiki, muna cikin aiki, kawai ruwa ke tsinkewa. sabida muna da karancin ruwa sosai da sosai wallahi tallahi muna cikin fuskantar matsala kwarai da gaske ba mutane na nan zazzaune sun rasa menene za su yi
dama da ruwan da kamalaluwa da daga gurin kuke amfani da su ba ku da riyoji
ba nan gefen inda muke amfani da su ba a samu riyoji wallahi kuma nan tana muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata gurgudun hali kuma mai yawancin mu mutanen mu duk talakawa ne mutum mai iya samu mota ta mai ya bai iya ta hannu kuma ba a samu inda sai muka nabawa ga ruwan muna amfani da su to ni bi abun kayan amfanin gonan mu ya